Sura ta 8, yadda za a furta katsa dangantaka da kalmar shahada. Addu'o'in da ke a wannan sashi sun kunshi kashi hudu. Sun kunshi na daya, dauka kudurin bin Yesu Kristi, shahada da kuma gurbin da Muhammadu ya bari, rudi da kuma fifiku, addu'ar mika kai ga bin Yesu Kristi. Na gasgata da Allah daya, mahalicci, uba mai iko duka. Ina kin dukan alloli, na yarda cewa na yi zunubi gaban Allah, na kuma yi wa mutane zunubi. Ta wurin yin haka, na yi wa Allah rashin biyayya, na kuma yi masa tawaye, na ƙetare dokokinsa. Ba zan iya kubutar da kaina daga zunubi ba. Na gasgata Yesu shine Almasihu, dan Allah wanda ya tashi daga matattu, ya mutu a bisan gicciye a madadina, ya kuma ɗaukaka wa kansa hukunci domin zunubaina. An tashe shi daga matattu domina, ina juyawa ga barin zunubaina, ina roƙon kyautar gafaran nan da Kristi ya samo nasararta a bisan gicciye. Na karɓi wannan kyauta ta gafara a yau, na zaɓi in karɓi Allah a matsayin ubana, na kuma yarda in zama nasa. Ina roƙon kyauta ta rai na har abada, ina miƙa wa Kristi mulkin rayuwata, ina kuma gayyatar sa ya zama ubangijin rayuwata daga wannan rana zuwa nan gaba. Na tsinke kowace irin dangantaka ta ruhaniya wadda ba ta Kristi ba. Ina raba kaina da kalmar shahada da dukan haƙin da take da ita a bisa na. Ina kin shedan da dukan muguntarsa. Na tsinke kowace yarjejeniya wadda na shiga da miyagun ruhohi da kuma dukan abin da yake da wata alaka da shedan. Na rabu da dukan dangantaka ta mugunta da waɗanda suka dora kansu a bisa na. Ina tsinke dukan munanan alƙawalai waɗanda suka shafi rayuwata da kakanni na suka shiga a madadina. Ta wurin Yesu Kristi, ina kin kowace kwarewa ko iya yin duba wanda ba daga Allah yake ba. Ina roƙo domin kyautar Ruhu Mai Tsarki da aka yi alƙawalinsa. Allah Uba, idan ka yarda, ka ƴantar da ni, ka kuma canja ni domin in kawo ɗaukaka a gare ka kai kaɗai. Ka sa ni cikin ɗan Ruhu Mai Tsarki domin girmama ka in kuma ƙaunaci mutane. Ina furta cewa na keɓe kaina, na kuma ƙulla dangantaka da Allah ta wurin Yesu Kristi a gaban jama'a da kuma gaban dukan ikoki na ruhaniya. Ina furta cewa ni magaji ne na sama, Allah shi ne kariyata. Da taimakon Ruhu Mai Tsarki, ina zaɓa in miƙa kaina in kuma bi Yesu Kristi shi kaɗai a matsayin Ubangiji na dukan kwanakin raina. Yanci daga kalmar shahada da kuma gurbin da Muhammadu ya bari. Yayin da musulmi suke karanta kalmar shahada, suna cewa Muhammadu manzon Allah ne. Suna yarda da Alkur'ani a matsayin maganar Allah kenan. Wannan yana nufin cewa sun karbi dukan abin da Alkur'ani yake faɗa game da Muhammadu da kuma amincewa da bin gurbinsa. Barazana da kuma la'anar da ake kan dukan waɗanda ba su bi Muhammadu ba, da kuma haƙin yin yaƙi da dukan waɗanda ba su gasgata da kuma bin Muhammadu ba. Waɗansu daga cikin munanan gurabe da Muhammadu ya bari sun haɗa da: na ɗaya, tada hankali da kuma yaƙi; na biyu, kisan kai; na uku, bautar da waɗansu; na huɗu, yin ramako da azabtaswa; na biyar, magabtaka; na shida, gaba da mata; na bakwai, gaba da Yahudawa; na takwas, zagi; na tara, kunya da kuma kunyatas da waɗansu; na goma, tsoratas da waɗansu; na sha ɗaya, rudi; na sha biyu, ɗaukar cewa an yi masa laifi; na sha uku, san tabbatas da kansa; na sha huɗu, yin amfani da halayyar Allah ta hanyar da bata dace ba; na sha biyar, maimarin ɗora kansa a bisan waɗansu; na sha shida, aikata fyaɗe. Haka kuma ta wurin karanta kalmar shahada, musulmi suna yarda da dukan abin da Alkur'ani da sunna suka faɗa game da Kristi da kuma littafi mai tsarki. Waɗannan sun haɗa da: na ɗaya, yin musun cewa Kristi ya mutu a bisa gicciye; na biyu, yin gaba da gicciyan; na uku, musun cewa Yesu ɗan Allah ne, la'anta waɗanda suka gasgata da hakan; na huɗu, zargin cewa Kirista da Yahudawa sun gurɓata littattafansu masu tsarki; da kuma ambaton cewa Yesu zai dawo domin ya hallaka addinin Kirista ya kuma tilastawa dukan duniya ta rungumi shari'ar da Muhammadu ya kawo. yayin da mutum yake barin musulunci kamata yayi yaki ya kuma watsar da musalan da Muhammadu ya bari hade da dukan la'anonin da kalmar shahada ta kunsa. Wannan yana nufin kin gaskatawa cewa Alkur'ani magana Allah ce. Idan ba tsinke daukar cewa Muhammadu manzon Allah ba, to la'ana da barazanar da Alkur'ani yake yi da kuma kiyayyar da Muhammadu yake da ita ga mutuwar Kristi da kuma kasancewar Kristi Ubangiji suna iya zama abinda zai haifar da rudami na ruhaniya, wanda zai iya sa mutum ya rude nan da nan ya kuma haifar da rashin karfin hali ga mabiyan Yesu. Addu'a da furci domin katsa dangantaka da kalmar shahada. Ina katsa dangantaka da dukkan sadaukar da kai wanda Muhammad ya koyas ya kuma nuna ta wurin salar rayuwarsa. Ina rabuwa, ina kuma kin karkatar da amincewan nan da ke nuna cewa Muhammad manzon Allah ne. Ina nuna rashin amincewa da cewa Alkur'ani maganar Allah ce. Ina ki, ina kuma katsa dangantaka da kalmar shahada da kuma abinda ta kunsa. Na ki yin Fatiha, na yi watsi da ikirarin cewa Yahudawa suna karkashin fushin Allah da kuma wai Krista sun kauce wa gaskiya. Ina kin magabtaka da Yahudawa, na kiyar yarda cewa wai sun gurbata littafi mai tsarki. Na ki hada cewar Alkur'ani, kuma na ki dukkan wani iko da Alkur'ani yake da shi a bisa rayuwata. Na ki dukkan sujada ta ƙarya da rayuwar Muhammadu take nunawa. Ina tsayayya da dukkan koyaswar ƙarya game da Allah wanda Muhammad ya koyas, da kuma cewar wai Allah da Alkur'ani yake nunawa shine Allah na sama. Ina yin watsi da dukkan sa kai da nayi a cikin musulunci lokacin da aka haife ni, da kuma sa kan da kakannina suka yi. Ina ki na musamman ga gurbin da Muhammad ya bari. Ina kin tashin hankali, tsoratarwa, gaba, neman laifi, rudi, son nuna fifiko, fyaɗe, cin zarafin mata, sata da dukkan zunuban da Muhammad ya aikata. Na ki, na kuma rabu da kunya. Ina furta cewa babu wata koyaswa ga wanda suke a cikin Kristi Yesu, kuma jinin Kristi yana wanke ni daga dukkan kunya. Na ki, na kuma rabu da dukkan tsoron da musulunci yake kawowa. Ina roƙon Allah gafara domin na bari tsoron da musulunci yake kawowa ya shiga zuciyata. Na kuma zabi a cikin dukkan komai in gaskata da Allah da kuma Ubangiji Yesu Kristi. Ina roƙon gafara daga Allah domin wata ko kuma dukkan mugunta da na aikata ta wurin bin gurbin Muhammadu a matsayin manzon Allah. Na ki kuma na raba kaina da dukkan saban da ke cewa Yesu zai dawo ya tilastawa dukkan mutanen duniya su bi shari'ar da Muhammadu ya kawo. Na zabi in bi Kristi shi kadai kuma. Na shaida cewa Kristi shine dan Allah wanda ya mutu a bisa gicciye domin zunubaina, ya kuma tashi daga matattu domin cetona. Ina yabon Allah domin gicciyen Kristi. Na kuma zabi in dauki gicciye na in bi shi. Ina furta cewa Kristi shine Ubangijin duka, yana mulki bisan sama da ƙasa, shine Ubangijin rayuwata. Na yarda cewa zai komo domin ya yi wa masu rai da matattu shari'a. Na manne wa Kristi, na kuma shaida cewa babu wani suna a sama ko a ƙasa wanda za a samu ceto a cikinsa sai sunan Kristi. Ina gayyata Allah Uba ya bani sabuwar zuciya, zuciya ta Kristi, domin ta jagorance ni cikin dukkan abin da nake aikatawa ko nake faɗi. Na yi watsi da dukkan sujada da ba ta ban gaskiya ba. Na kuma miƙa jikina domin yin sujada ga Allah mai rai, Allah Uba, Allah Ɗa da Allah Ruhu mai tsarki. Yanci daga rudi. Pastor Dominic, wanda aka dora wa laifi aka kuma kulle a Indonesia domin yayi magana gaba da jihadin musulunci, ya faɗi wani abu kamar haka akan gaskiya. Ko da yake gaskiya da wuya kuma tana da tsada, ba mu da wani zabi sai dai mu faɗi gaskiya. Dole ne mu yarda mu biya wannan diyar mai tsada. Dole ne dukan mai son gaskiya ya tashi tsaye ya zama mutum mai ƙarfin hali, haɗe da wannan kuma ya zama mutum mai tsabtatattar zuciya wadda kuma take bayyananniya kamar ciyawa. Ƙarfin hali mai ƙarfi kamar ƙarfe wanda baya tankwasuwa, zuciya ta gilashi ita ce zuciya mai tsabta wadda babu wani ɓoyayyen mugun nufi ko son kai a cikinta. Kamar madubi mai ƙaunar gaskiya, mutum ne mai taushin hali wanda ba wuya ya iya fashewa sakamakon rashin adalci da rashin gaskiyar nan ta duniya. Wannan fashewar zuciyar ba wai alama bace ta rashin ƙarfi, amma alama ce ta ƙarfi da kuma iko. Yana da ƙarfin hali kuma kaifin bakinsa yana iya magana a duk lokacin da yake fuskantar rashin gaskiya a kewaye da shi. Zuciyarsa ba za ta iya zama a kwance ko kuma ta yi shiru ba. A kowane lokaci zuciyarsa a shirye take ta tashi tsaye gaba da rashin adalci. Sanin cewa Allah mai gaskiya ne yana da mahimmanci yayin da muke shiga dangantaka da shi. Allah mai zumunci ne ya daura kansa a cikin dangantaka da mutane. Ga Ibrahim, zan kafa alkawarina da kai da zuriyarka a bayanka cikin dukkan tsararrakinsu. Madawwamin alkawari kenan. In zama Allahnka da na zuriyarka a bayanka. Zan baka kai da zuriyarka a bayanka ƙasar bakuncinka, wato dukan ƙasar Kan'ana, ta zama mallakarka har abada. Ni kuwa zan zama Allahnsu. Bisa ga littafin Farawa sura 17 aya 7 zuwa 8. Ga Dauda, ka ce na yi alkawari da mutumin da na zaɓa. Na yi wa bawa na Dauda alkawari cewa daga zuriyarka kullum za a samu sarki. Zan kiyaye mulkinka har abada. Bisa ga littafin Zabura sura 89 aya 3 zuwa 4. Allah baya canjawa kuma yana riƙe da dangantakarsa cikin aminci. Shi mai cika alkawali ne. Allah ba kamar mutum bane da zai yi ƙarya, ba kuwa dan mutum bane da zai tuba. Zai cika dukan abin da ya alkawarta, ya hurta ya kuwa cika. Littafin Lissafi sura 23 aya 19. Ku gode wa Ubangiji domin shi mai alheri ne, gama ƙaunarsa madawwamiya ce. Bisa ga littafin Zabura na 136. Da yake magana akan Yahudawa. Amma a game da zaben Allah, su ƙaunatattunsa ne, albarkacin kakannin kakanninsu, domin baiwar Allah da kiransa ba sa tashi. Bisa ga littafin Romawa sura 11, 28 zuwa 29. Duk wannan kuwa saboda begen nan ne ga rai madawwami da Allah ya yi alkawari tun fil azal, shi wanda ƙarya ba ta a gare shi. Bisa ga littafin Titus sura 1 aya 2. Don haka sa'ad da Allah yake son ƙara tabbatarwa magadan alkawarin nan dahir, cewa nufinsa ba mai sakewa ba ne sam, sai ya haɗa da rantsuwa, domin albarkacin abubuwa guda biyun nan marasa sakewa, masu nuna cewa ba shi yiwuwa Allah ya yi ƙarya. Mu da muka gudu muka samu mafaka, mu ƙarfafa ƙwarai, mu riski abinda muka kafa bege a kai. Begen nan kuwa da muke da shi, kamar anka yake garai, kafaffe, tabbatacce, shi ne kuma yake shiga har cikin bayan labulen. Bisa ga littafin Ibraniyawa sura 6 aya 17 zuwa 19. Yadda ba shakka Allah yake mai alkawari, haka ma maganar da muka yi muku ba shiririta a ciki, domin kuwa ɗan Allah Yesu Almasihu, wanda ni da Sila da Timoti muka yi muku wa'azi, ai ba shiririta a game da shi, har kullum akan gaskiya yake, domin dukan alkawarin Allah cikarsa a gare shi take. Ta wurinsa ne kuma muke faɗar amin, domin a ɗaukaka Allah. Bisa ga littafin Korintiyawa ta 2 sura 1 aya 18 zuwa 20. Amma idan ka dubi Alkur'ani, ba haka halin Allah yake ba. Sannan Allah ya ɓatar da wanda yake so, kuma ya shirya da wanda yake so, kuma shi mabuwayi mai hikima. Bisa ga littafin Kur'ani sura 14 aya 4. Allah na gaskiya wanda yake cikin littafi mai tsarki yana son mu zama kamarsa. Ubangiji ya ce wa Musa, ya faɗa wa dukkan taron jama'ar Isra'ila cewa, ku zama tsarkakakku, gama ni Ubangiji Allahnku mai tsarki ne. Sai kowannenku ya girmama mahaifiyarsa da mahaifinsa, ya kuma kiyaye lokacin sujada. Ni ne Ubangiji Allahnku. Bisa ga littafin Firistoci sura 19 aya 1 zuwa 2. Ɗaya daga cikin hanyoyin da muke nuna tsarkin Allah shine ta wurin zama masu gaskiya. Muna rayuwa cikin gaskiya, domin Allah gaskiya ne. Shedan yakan so ya sa ƙarya a cikin zukatanmu. Gaskiyar Allah ita ce take yi mana kariya. Madawwamiyar ƙaunarka tana bi da ni, amincinka yake yi mini jagora kulli yawmin. Bisa ga Zabura ta 26 aya 3. Ina bada kaina a gare ka, domin ka kiyaye ni. Kai Allah mai aminci ne. bisa ga Zabura ta 31 aya 5. Ya Ubangiji, na sani ba za ka fasa yi mini jinkai ba. Kaunarka da amincinka za su kiyaye lafiyata kullum. Zabura ta 40 aya 11. Gaskiya tana wanke mu. Mugu ne ni tun lokacin da aka haife ni. Mai zunubi ne ni tun daga ranar da aka haife ni. Amuntacciyar zuciya ita kake so. Ka cika tunanina da hikimarka. Ka kawar da zunubaina zan kuma tsarkaka. Ka wanke ni zan kuma fi audiga fari. Zabura ta 50 aya 5 zuwa 7. Yesu yana cike da gaskiya. Kalmar nan kuwa ya zama mutum. Ya zauna a cikin mu. Yana mai matukar alheri da gaskiya. Mun kuma dubi daukakar sa. Daukaka ce ta makadaicin da daga wurin ubansa. Yahaya sura 1 aya 14. An kira mu da mu yi tafiya cikin gaskiya. Mai aikata gaskiya kuwa kan zo wajen hasken domin a bayyana ayyukansa cewa da taimakon Allah yake yin su. Yahaya sura 3 aya 21. A cikin bisharin Yesu ya faɗi cewa ina faɗa muku gaskiya har sau 78. Ya kuma shaida cewa ba za mu iya zuwa wurin Allah ba sai tare da gaskiya. Sai Yesu ya ce mata, Allah ruhu ne, masu yi masa sujada kuwa lallai su yi masa sujada a ruhu da gaskiya kuma. Yahaya sura 4 aya 24. Yesu ya ce masa, ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne kuma rai. Ba mai zuwa wurin uba sai ta wurina. Yahaya sura 14 aya 6. Bulus ya yi magana a kan rashin jituwar da ke tsakanin ƙarya da kuma bin Kiristi. Yana kuma tunawa cewa ita shari'a ba a kafa ta domin masu adalci ba, sai dai kangararru da marasa biyayya, da marasa bin Allah da masu zunubi, da marasa tsarkaka masu saban Allah, da masu kashe iyaye maza da mata, da masu kisan kai, da fasikai, da masu ludu, da masu sace mutane, da makaryata, da kuma shaidar zu, da kuma duk sauran da ya saba sahihiyar koyarwar nan, bisa ga bishara mai daraja ta Allah a bar yabo, wadda aka danka mini. Timoti ta 1 sura 1 aya 9 zuwa 11. Al'ada ta shigo ciki. Bisa ga koyarwar musulunci, an yarda mutum ya yi ƙarya a waɗansu lokatai. Allah ya ruɗi mutane a cikin Alkur'ani. Wani lokaci yin ƙarya yakan wajaba. Dubi tattaunawa game da ruɗi da kuma taqiya a cikin littafin The Third Choice, page 56. Irin ƙaryarakin da shari'ar musulunci ta yarda da su sun haɗa da ƙarya a lokacin yaƙi, maza su yi wa matansu ƙarya, yin ƙarya domin ka fitas da kanka, yin ƙarya domin kare al'ummar musulmi, da kuma yin ƙarya domin kare kai taqiya a lokacin da musulmi suka lura cewa suna cikin hatsari. A musulunci, an yarda mutum ya yi musun addininsa bisa ga sura ta 16 aya 106. Amma ko kaɗan ba a yarda wa Kirista ya yi haka ba. Kada ku ji tsoron masu kisan mutum, amma ba sa iya kashe kurwarsa. Sai dai ku ji tsoron wannan da yake da ikon halaka kurwar da jikin duka a gidan wuta. Kowa ya bayyana yarda a gare ni a gaban mutane, ni ma zan bayyana yarda a gare shi a gaban Ubana da yake cikin sama. Matthew sura 10 aya 28 zuwa 33. Yesu ya ce, bari ina ku ya zama i, a'a ta ku ta zama a'a. Addu'a da furuci game da ruɗi. Uba, ina yi maka godiya domin kai Allah ne na gaskiya. Kana haskaka hasken ka a cikin duhu mafi baki. Yau na zaɓi in fita daga cikin duhu, in kuma zauna cikin hasken ka. Idan ka yarda, ka gafarta mini ƙarairayin da na yi. Sau da yawa na zaɓi hanyar jin daɗi wadda take mai sauƙi a maimakon wadda take daidai. Ina roƙonka ya Ubangiji, ka wanke leɓunan bakina daga kowace rashin gaskiya. Ka bani zuciya wadda take farin ciki da gaskiya, da kuma baki wanda yake a shirye domin ya sanar da gaskiya ga waɗansu. Ka bani ƙarfin halin jin daɗin gaskiya da kuma ƙin ƙarya. A yau ina ƙin ƙarya. Ina kuma zubas da dukan ƙarya daga cikin rayuwata. Ina yin watsi da dukan koyarwar musulunci wadda ake amfani da ita domin a baratas da ƙarya. Wannan kuwa ya haɗa da taqiya. Na zaɓi in juya wa ƙarya da ruɗi baya. Na zaɓi in yi rayuwa a cikin gaskiya. ina furta cewa Yesu Kristi shine hanya, shine gaskiya, shine kuma rai. Na zabi in yi rayuwa a ƙarƙashin kariyar gaskiyar sa. Ina furta cewa kariya ta a cikin ka take, kuma gaskiya za ta yantas da ni. Ya Uba na sama, ka nuna mani yadda zan iya tafiya a cikin hasken gaskiyar ka. Ka bani kalmomin da zan ambata da kuma hanyar da zan yi tafiya a ciki, wadda take kafe a cikin gaskiyar ka. Yanci daga fifiko da kuma haƙi. Alkur'ani ya bada ƙarfi akan fifiko. Wane ne yafi? Alkur'ani ya ce musulmi sun fi waɗanda ba musulmi ba. Kun kasance mafi alherin al'umma wadda aka fitar ga mutane. Kuna umarni da alheri kuma kuna hani ga abinda ake ƙi, kuma kuna imani da Allah. Kuma da mutanen littafi sun yi imani, lallai ne da haka ya kasance mafi alheri a gare su. Daga cikinsu akwai mummunai, kuma mafi yawan su fasikai ne. Qur'ani Sura 3 aya 110. Kuma kamata ya yi musulunci ya yi mulki bisa kowanne addini. Shine wanda ya aiki manzonsa da shiriya da addinin gaskiya domin ya rinjayar da shi akan addinai dukansu. Kuma Allah ya isa ya zama mai shaida. Qur'ani Sura 48 aya 28. Akwai hadisan Muhammadu da yawa waɗanda suka yi ta nanata maganar fifiko. Addinin musulunci ya taka muhimmiyar rawa cikin al'adun Larabawa. Ya kawo canje-canje a ciki fiye da shekara 1000. A cikin al'adar Larabawa, bangirma da kuma kunya suna da mahimmanci ƙwarai, kuma mutane suna ƙyamar a gansu a matsayin ƙasƙantattu. Idan an samu wata rashin jituwa, akan yi ƙoƙari a wulaƙanta waɗansu, a kuma yi ƙoƙari a yi cikakken ramako ga dukan ɗan laifin da aka yi wa mutum. Idan mutum ya bar musulunci ya kuma zaɓi ya bi Kristi, yana buƙata ya rabu da ɗaukar da aka yi ta cewa kamata ya yi mutum ya ɗauki kansa cewa ya fi mutanen da ke kewaye da shi, har ma ya riƙa jin daɗin yin hakan. Hanyar samun kuɓuta daga wannan hanyar ta danniyar shine ta wurin yin koyi da Yesu Kristi. An bayyana wannan a fili cikin wasiƙar Bulus zuwa Filibiyawa Sura 2. In akwai ƙarfafawa a cikin Almasihu, in dai da ƙarfin rinjaye na ƙauna, in har da tarayyar ku ga Ruhu da soyayyar ku da kuma tausayinku, to albarkacinsu ku cika safarin ciki na da zaman ku lafiya da juna, kuna ƙaunar juna, nufin ku ɗaya, ra'ayin ku ɗaya. Kada ku yi komai da son kai ko girman kai, sai dai da tawalu'u. Kowa yana maida ɗan uwansa ya fi shi. Kowannen ku kada ya kula da harkar kansa kawai, sai dai ya kula da har da ta ɗan uwansa. Ku ɗauki halin Almasihu Yesu, wanda ko da yake a cikin surar Allah yake, bai mai da ɗaiɗantakan nan tasa da Allah a bar da zai riƙe kankance ba, sai ma ya mai da kansa baya matuƙa ta ɗaukar surar bawa da kuma kasancewa da kamannin ɗan Adam. Da ya bayyana da siffar mutum, sai ya ƙasƙantar da kansa ta wurin yin biyayya, har wadda ta kai shi ga mutuwa, mutuwan ma ta gicciye. Saboda haka ne kuma Allah ya ɗaukaka shi da mafificiyar ɗaukaka, ya kuma yi masa baiwa da sunan nan da yake burbushin kowanne suna, domin dai kowace gwiwa sai ta runsunawa sunan nan na Yesu, a sama da a ƙasa da kuma can ƙarƙashin ƙasa, kowane harshe kuma ya shaida Yesu Almasihu Ubangiji ne, domin ɗaukaka Allah. Filibiyawa Sura 2. Lokaci-lokaci tambaya takan fito daga mabiya Yesu cewa wane ne zai zama mafi girma a tsakaninsu. Suna son su samu ko wane ne zai samu matsayi mafi girma a mulkin Yesu. Yakubu da Yahaya ‘ya’yan Zabadi suka kusato shi, suka ce masa, Malam, muna so ka yi mana duk abin da muka roƙe ka. Sai ya ce musu, me kuke so in yi muku? Suka ce masa, ka yardan mana ranar ɗaukakar ka mu zauna ɗaya a damanka, ɗaya a hagun. Da almajiran nan 10 suka ji haka, suka fara jin haushin Yakubu da Yahaya. Yesu ya kira su ya ce musu, kun sani waɗanda aka san su da mulkin al'umai suka nuna musu iko, hakimansu ma sukan gasa musu iko, ba haka zai zama a tsakaninku ba. Amma duk wanda yake son zama babba a cikinku, lallai ne ya zama bawan kowa. Domin ɗan mutum ma ya zo ba domin a bauta masa ba, sai dai domin shi ya yi bautar, da kuma ba da ran safansa saboda mutane da yawa. Markus sura 10 aya 35 zuwa 45. Yayin da Yesu yake magana al'umman nan, yana nufin dukan duniya. Halin mutum ne ya so ya ɗaukaka kansa, ya ga kansa shi mai daraja ne. Kamar Yakubu da Yahaya, ko ina a duniya mutane suna neman kujera mafi daraja ko kuma wuri mafi girma. Yesu ya yi magana game da irin wannan marmarin ta wurin yi wa almajiransa bayani cewa idan har da gaske ne suna marmarin su bi shi, dole ne su koyi yadda za su bauta wa juna. Yesu ya nuna musu yadda wannan yake aiki, ya mayar da kansa ba komai ba, bisa ga Filibiyawa sura 2 aya 7, har ya bari aka gicciye shi mutuwa mafi kaskanci da banƙyama ga mutanen wancan zamanin. Marmarin samun ɗaukaka fiye da waɗansu wani babban tarko ne ga mutane. A cikin gonar aidin, macijin ya ruɗi Hawwa'u da cewa, "Za ku zama kamar Allah." Farawa sura 3 aya 4. Dalilin wannan ne Hawwa'u ta aikata abin da macijin yake so. Duniya tana fuskantar masifa da baƙin ciki da yawa sakamakon neman girma, matsayi da dukiya fiye da waɗansu wanda mutane suke yi. Zuciyar Yesu ba haka take ba. Ya zaɓi ya bauta, ba wai ya zama babba ba. Bai yi kisa ba, amma ya ba da ransa domin waɗansu. Mabiyan Yesu na gaskiya, shi ma yakan yi hakan nan. Mabiyin Yesu na gaskiya, ba ya jin daɗin fifita kansa. Mabiyin Yesu na gaskiya, ba su jin tsoron kunya ko abin da mutane za su ce, domin suna dogara ga Allah, cewa shi zai tsaya musu, shi ne kuma zai kare su. Hatsarin ɗaukaka kai ya fito fili a cikin labarin ɓataccen ɗa, bisa ga littafin Luka sura 15 aya 11 zuwa 32. Da mai hankalin ya fifita kansa har ya kasa haɗa hannu da mahaifinsa domin su yi bikin komowar ɓataccen ɗan nan ya komo. Mahaifinsa ya tsauta masa, hanyar samun nasara a gaban Allah ita ce ta wurin marmarin bautawa waɗansu ba ta nuna musu iko ba. Addu'a da furci game da neman nuna iko. Uba, ina yi maka godiya domin kai ne ka har haɗa ni a cikin uwata. Ina godiya domin kana ƙaunata, ka kuma kira ni naka. Na gode domin zarafin da na samu in zama mai bin Yesu Kristi. Idan ka yarda, ka gafarta mani marmarin da nake da shi na nuna waɗansu fifiko. Ina ƙi, ina kuma yin watsi da wannan irin marmarin. Na ƙi yin farin ciki da tunanin cewa na fi waɗansu. Na yarda cewa ni mai zunubi ne kamar kowa, kuma ba zan iya tsinana komai ba idan ba tare da kai ba. Na tuba, na kuma ƙi ɗaukar da nake yi ta cewa ƙungiyarmu, ƙabilarmu, ko jinsinmu shi ne mafi fifiko a cikin jama'a. Na yarda cewa dukan jama'a ɗaya suke a gabanka. Na tuba da kalmomin ƙasƙanci da na ƙiyayyar da na ambata game da waɗansu. Ina kuma roƙonka ka gafarta mini waɗannan kalmomin. Ina ƙin ɗaukar mutane a bakin ba komai ba sabili da harshensu, jinsinsu, dukiya ko iliminsu. Na shaida cewa alherin Allah ne kaɗai ya bani damar tsayawa a gabanka. Ina raba kaina daga kowace irin shara'antawa ta mutane. Ina kuma duban ka kai kaɗai domin samun ceto. Ina raba kaina da koyaswar musulunci wadda ke nuna cewa masu adalci su ne suka fi fifiko, cewa musulunci yana sa mutane su zama masu nasara, da kuma cewa musulmi suna da fifiko a bisan waɗanda ba musulmi ba. Na ƙi, na kuma yi watsi da ikirarin nan da ke cewa maza suna da fifiko a bisan mata. Uba na sama, ina juya baya ga dukan ɗaukaka ta ƙarya. A maimakon haka, na zaɓi in bauta maka. Ubangiji, na kuma zaɓi in yi murna yayin da waɗansu suke samun ci gaba. Ina ƙi, ina kuma yin watsi da dukan kishin waɗansu. Ubangiji, ka bani hikimar sanin matsayina a cikinka. Ka koya mini gaskiya yadda kake ganina. Ka taimake ni in zama da gamsuwar matsayi da kuma yadda ka yi ni. Wannan shine ƙarshen karatun 'Yanci ga ɗaurarru.